ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد يوم قوام سكلم تصورارم أولا تشعر بمفيري wato gidan talabijin da radio na Bonfire a babban birnin Yamai Jamhuriyar Niger a mu ne muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
ɗan uwa masu kallon mu da saurare a mu ne wa Allah godiya da ya ƙara nuna mana wannan rana ta Juma'a mai albarka wacce take 20-21 ga watan Rajab shekara ta 1445 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 2 ga watan 1 shekara ta 2024 miladiya dan ci gaba da wato tattaunawa da malam yake mana ko maudu'in da malam yake tattauna mana duk sati ranar Juma'a irin wannan lokaci na karfe 9 na safe zuwa 10 in ba kuma ce ba a satuttuka kusan 5 malam ya shiga cikin maudu'i da ake kira al-istimar to ana tafiya yanzu dai gashi shine wannan zamanin 5 ne malam a yau bi iznillahi ta'ala malam zai tashi akan maudu'i gabata wasailuhu وعالاته وخطره ba tare da bata lokaci ba muna tare dai da shi malaminmu Sheikh Abdul Malik
Al-Majiri
zan ba shi dama ya fara mana akramakallahu bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
طب باين قد ياغ الله سبحانه وتعالى قسلات دسلاتي قمنزون سئرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم da alayansa da sahabbansa gaba ɗaya da waɗanda suka bi su akan tafarki na gari har zuwa ranar ƙarshe kamar yadda malam Sani ya bayani cewa dama dukkanin Juma'a daga karfe 9 zuwa 10 na safe muna gabatar da karatu a nan a gidan radio na Dabbattere na Bonfire da tsawon watanni tun daga wata na farko wani lokaci muke fara har zuwa ƙarshen wata na 7 da wata na 8 ya shigo za a dakatar da karatu kenan ga dukkan alamu shekara ta zo gilli-gilli kenan kidan karatu dai ya zo yanzu dai insha Allah ta'ala za mu yi kokari mu ga wannan maudu'in mai fadi al-istimar duk da yake baka faɗe shi da Hausa ba saboda wani tana yiwa shi karo na farko
mulkin mallaka
yawa mulkin mallaka ko mulkin mallaka
shimfiɗa ne
eh shimfiɗa ce dole ayi asaruhu ba a ma shiga cikin su ba kenan sai dai shekara mai zuwa in akwai rayuwa
Allah ya sauke
in akwai rayuwa wanda maudu'in ko shekara mai zuwa sai ya dauki maudu'ai masu yawa dan maudu'i ne mai fadi kwarai da gaske ko yana da muhimmanci a duniyar da muke ciki to dai ke lokacin tsaye da karatun mu ne yayin Ramadan na kusan tuwa za a yi shirye-shiryen Ramadan kaga ba za mu iya ci gaba ba
to Allah ya
muna fatan in Allah ya muna tsawon rayuwa shekara mai zuwa a zo a ci gaba da shi ta rayuwa shekara mai zuwa a samu a ƙara sashi tun da shekara tana da tsawo
Allah ya
tsawo amin amin malam idan muka zo zuwa ga al-istimar duk da kimanci kalma ce wadda asalinta ba ihtilal ya kamata a ce mata domin istimar shine rayarwa rayarwa kuma wannan ba gaskiya bane domin su turawan mulkin mallaka ba rayarwa ba su raye ƙasa ba su raye dan adam ba da suka zo sun kashe dan adam sun kashe dabbobi sun kashe ƙasa sun bautar da mutane to kaga sai sun ka samu shi kuma istimar don sun fahimci cewa kalma ta istimar kalma ce ta zo cikin alqur'ani tana da ma'ana mai kyau وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها kaga wanga bincike ne wanda dalibin ilimi a wannan duniyar da muke ciki masu bahasi na takharruj ko jami'a ko masters ko doctor suna iya su yi bincike an gane ko akan mustalahat waɗanda an ka sanya masu suna amma ba hakikanin sunan suke dauka ba
mala idan ba kuma ce ba anan ma an yi mawdu'i mai suna al-musammiyat
wa al-haqa'iq al-musammiyat to amma shi ai ya nuna al-haqa'iq al-musammiyat
ba abin da nake so a nuna shi ne sai a ɗauki suna na ƙwarai a sa wani abu
wanda ba na ƙwarai ba alhali ba haka yake ba to shi ne ke cewa kenan kaga kamar mun motsar da ɗalibai ne wannan ba haka ne na buƙatar a yi bincike kansa abu kaza an ce ga yadda yake amma a aikace ba haka ake shi ba kenan kuskure na wannan mustalah turawa ƙarya suke yi ko kuma wanda ya kawo wannan mustalah ɗin ba gaskiya yake nufi da shi ba kalimatu haqqin urida biha al-batil to yanzu wancan satin muna karatu sai muka zo cikin wasailuhu an gane ko tunda mun faɗi ahdafuhu an gane ko to ahdafuhu burucin da ake son a cimma shine wato saitara ta mutum uku dama mutum uku ne ke bayan wannan sauran kayan aikin su ne mataimakan su ne wato abin da suke kira kenan al-muluk masu mulki na turai shi yasa suka kawo sojojin su saboda su zo su bautan musu da kasashen mu su ne ake kira mercenaire sojojin haya da suka dauka ko kuma a ce dai sojojin su na biyu kuma ana kiran su mercenaire saboda inda suka shigo ba kasashen su bane su kwace mulki sannan mutum na biyu le missionnaire missionnaire su ne wato yan kanisa waɗanda suke malaman coci na suna son a zo a shigar da mu cikin addinin su duk da yake su suna karkashin sarakan domin ba su iya ƙetare abin da su sarakan suka faɗa mun faɗi maganar prime minister Belgica koko jagoran Belgica na wannan lokaci maganganun da yayi ga emission cewa ba wai sun turo su bane dan saboda su yi zance su yada addini a sun turo su ne dan su yada manufofin su
kenan wannan bayan sun raba addini da
bayan sun raba addini da abin ga amma sai suka ce addini ya koma coci kuma ya koma karkashin masu mulki ya koma karkashi ka san a musulunci addini shine gaba tunda siyasa ba tare da addini take amma addini ne zai nuna musu ga yadda za a yi an fahimta da masu kuɗi to amma su a turai masu mulki ne gaba sai masu kuɗi su biyo bayan su sannan malaman coci su biyo kenan idan gwamnati tana son abu ko masu kuɗi suna son abu to su malaman za su lankwasa nassin ne ya bi abin da suke so shi yasa kake gani yanzu da aka ce namiji ya aure namiji yan siyasar turai suke son haka masu kuɗin turai suke son haka kaga ita ba coci ta bi
da tun bai bi ba daga baya
ya zawo ya bi ya maganganu dai waɗanda ba su daɗin ma faɗa ba
da warwara farko ya ce ba ɗan albarka ba
yawwa gashi nan dai maganganu ba da waɗanda har ƙarshe ya ce wai cikin bible an ce an halakar da waɗannan mutane Allah ne ya halakar da su kuskure da yi wallahi billahi to kaga danganta kuskure zuwa ga Allah kaga magana ce wanda ta yi
kafirci
kanka muni ƙwarai da gaske an gane ko to wannan kenan to idan muka duba kenan kuma shine yanzu kasashen musulmai ake so kenan yanzu mai mulki idan ya faɗi magana ko mai kuɗi idan ya faɗi magana to malamai ma son aka su yadda da cewa haka nan ne koda ta dace da alkur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shari'a ko ko bata dace ba ku dai aikin ku ku yi kuskurima ga aya ko ku yi kuskurima ga hadisi ko ku yi kuskurima ga wata ka'ida ta shari'a don ta dace da abin da wani mai mulki yake so ko mai kuɗi shine abin da turawa suke so domin idan haka ta samu yadda suka bata turai haka za su bata kasashen mu na musulmai ina fata ana fahimta ta wanda kuma ka gani su suna taimaka musu da kuɗaɗe da sauran abin da ya kama da haka ala ayyati hal malam sai mu zuwa ga wasailuhu to waɗanda mutanen guda uku to wace hanya suka bi tunda abin da suke son su cimma shi ne su samu saitara ya zama to su ne suke da ƙarfin faɗa a ji a cikin ƙasashen mu an gane ko to waɗanne hanyoyi za a bi kafin a samu iko na bautar da mutum ina fata an fahimci ni to bautarwa kala biyu ce at-ta'bid yanqasimu ila qismayn ta'bid an gane ko min al-janib al-hissi wa at-ta'bid min al-janib al-ma'nawi shine a bautar da jikinka ya zamanto duk abinda za ka yi da jikinka sai abinda shi wani yake so
a zahiri
kenan sannan kuma akwai at-ta'bidul ma'nawi ya zamanto hatta da tunaninka sai an hada ma yadda kamata kai tunani hatta da addininka yadda zaka yi imani da Allah sai baturi ya hada ma yaya ne zaka yi imani da Allah
shine suke cewa
ghazwul fikri yaya zaka yi hatta da yadda zaka kwanciya da mace kai baka iya ba sai ya baturi ya koya ma yadda zaka kwanciya da mace
la haula wala
quwwata kana fahimta ta at-ta'bidul ma'nawi kenan to kaga wannan shine hanyoyi to wadanne hanyoyi za a bi don a bautar da jikinka ko gangar jikinka sannan kuma da hanyoyi za a bi a bautar da tunaninka a bautar da aqidarka a lalata aqidarka waɗannan su ne hanyoyin da ake bi to kafin a mallaki al'umma ta wannan bangaren guda biyu akwai matakan da ake bi ina fata ana fahimta ta akwai matakan da ake bi na farko al'amn sai an mallaki tsaro in kana son ka mallaki al'umma sai tsaro yana a hannunka domin da zarin ya zama to tsaro bai hannunka to ba za ka iya mallakan mutane ba na fata ana fahimta ta ba yadda za ka mallaki mutane ba ka da ni ba ka da tsaro to abu na biyu al-iqtisad tattalin arziki zaman to yana hannunka an fahimce ni domin kuɗi suna ba da damar azartar da ababin da ake son azartar a sai wanda ake son a sayi a sai yardarka a sai imaninka na uku sai wato abin da ake kira al-i'lam a wancan lokaci za a iya cewa wato kamar sanin ahwalun nas tunda lokacin da babu radio babu tv kaga sai dai a ce ana sawar jami'an tsaro yan leken asiri su rinka sanin me yake faruwa to amma yanzu ana cewa wasailul i'lam wanda ya mallaki kafafen yada labarai ina fata kun ci ni daga cikin abubuwan da ake bi don a mallaki al'umma shine a yada mata addinin wata al'umma kaga yan afrika da sun kashe cikin kristanci da ba su da kristanci ko dai a iska mutum musulmi ko a iska mutum ba ma guje ko da wani addini nashi to amma yanzu sai bature nuna musu a waɗannan addinan naku banza ne ku bari ni zan kawo muku addinin da ya dace ku shi shi kuma addininsa ba wai yadda ba na farko dai ba imanin yayi da addini ba don addinin kasan gwamnati yake kasan masu kuɗi yake kaga daga nan an samu matsala na biyu addinin karkataccen addini ne ina fata ana fahimta ta to sannan me ake bukata shine addinin ya zamanto zai bi manufofin gwamnati da masu kuɗi kiran addini ne na ƴan mulkin mallaka shi yasa kake ganin an koya ma ƴan Afrika waka an koya musu mi an koya musu mi amma har yanzu ƴan Afrika ba su iya kera komai ba an koya musu wato addinin turai ka koma cikin coci kai ta kuwa kai ta kuwa kai ta kada ganga ka bari ana diba arzikin kasarka kai ne ga karan dai
kuma su ba kafara ne
ina fata ana fahimta ta to kaga me yasa bai koya maka kera mota ba me yasa bai koya maka makami kera makami ba kaga wanda ya kamata ƴan Afrika su dawo su tunani kan wannan an gane ko daga cikin abubuwan da za a bi a mallaki al'umma shine za a canza mata yare wanda duk ya baka yaren shi yaren turawa da aka koya muna faransanci ne ingilishi ne yaren portugal ne ina fata an fahimce a duk inda sun kai mulkin mallaka kaga yaren da ake karantar da shi za a mallake ku da shi ina fata ana fahimta ta shi yasa ba wanda yake jin yaren su a cikin ma al'umma ku yafi kowa haka suke dauka kuma haka shi wanda yake karatu yake gani kuma shi mutumin haka yake so
har ma mu din wani zuwa sai mu ga muna fifitawa
eh shine to aiwa ya kawo wannan abin baturi ya kawo abin yayi tasiri ina fata ana fahimta daga ciki kuma akwai tsarin karantarwa wani yanzu bokon da ake karantarwa a kasashen da aka yi ma mulkin mallaka tsarin wani tsarin su ne su suka tsara ga yadda za a yi tun daga aji kaza kuma ba wai mushkilar ta tsarin ba shin mu wani gyaran fuska za mu kawo don mu gyara abin misali bai mu ce duk abin da za su kawo ba kuskure ne a'a kawai dan boko haramci to kai karatun yaren kafirci ne a'a karanta yaren mutum yana da amfani amma mu dauki aqidar su ta daina addinin mu da al'umman mu da abin da ya dace mu kimanta a'a wannan ba mu yarda da shi ba tunda yare ne muna iya mai magana yanzu ga shan ba yaren ya amfani ƴan Afrika da kasashen Larabawa da sauran abin da duka tunda yanzu mun samu ƴan bokon da suka karanta turancin kuma suka fito na fito da su da yaren su a da babu wannan kaga ba a cewa yaren bai da amfani to amma su me yasa suka koyar da wannan saboda su mallaki al'umma to kinan kaga shi yasa kake ganin wannan salon da suka bi na ya da waɗannan abubuwan hanyoyi na mallakar wannan na dan ba da su ne a gurguje saboda lokacin namu bai da yawa sosai sai mu zo zuwa ga to wasailuhu hanyoyin da an kai mulkin mallaka a mallaki jagororinka na jagorancin mulki na jagororinka na addini jagororinka na kasuwanci a koya maka yaren su a mamaye ka da tsaro tsaron su kamar sojojin su mamaye ku tattalin arziki ya zama to sun tsace arzikin sun hana kuma kowa ya amfana da arzikin sai abin da suka ga dama suka san ma ina fata ana fahimta ka su za su baka labarin kasar ka su za su wada ma yadda zaka tunani su za su karantar da ƴaƴanka su za su sa musu aqidar da suke bukata ina fata ana fahimta ta to kaga duk waɗannan hanyoyi ne na mallaka to amma a cikin gida waɗanne hanyoyi za su bi su yi mallaka tunda waɗanda nasu ne to cikin kowace tabaka ta al'umma za su zaɓo waɗanda za su yi musu aiki a cikin al'umma kaga na farko alatuhu kenan na farko za a samu jagora ko jagora na gargajiya ko na zamani da suka kawo. Na biyu za a samu malami na addini wanda yake ko dai da sunan mallamta jahili ne dama ba malami bane ko ko malami ne mai kwadayin girma ko mai kwadayin kuɗi ko mai kwadayin ya samu duniya da gida mai kyau da sauran abubuwa da sutura mai kyau da wani wane ne ai barahaza a ji dadi. Ana fahimta ta kiran kaga shi ma zai bi ƙarƙashin su. Na uku a samu masu kuɗi waɗanda za a gina su don saboda su tallata manufofin su. Na fata ana fahimta ta. To daga nan kuma sai a samu cikin kowane tsari na al'umma. Cikin jami'an tsaro ne za a nemo. Na fata ana fahimta ta. Cikin ƴan boko ne za a nemo. Cikin ƴan kwadago za a nemo. An gane ko? To kuma za a duk wanda tunanin shi yake ɗai da nasu yadda zai taimaka musu za su yi amfani da shi. Shesa za mu zo da wannan. Bari mu fara da wato asali abin da yake kawowar matsala shine in ka ga Bature yana mu'amala da wani dan ya ruguza ƙasar shi to mutumin nan yana da tunani ne irin na Bature.
Na gaskiya.
Kaga na farko shi Bature abin da dauke mu da kasashen mu da komai kayan aiki. Mu kayan aiki ne. Dalilin kuma mu kayan aiki ne. Gashi an dauke ƴan Afrika sun je sun yi aiki a Turai. An kashe saura, saura an zubar da su a teku. A lokacin tafiya da suka mutu ko suka yi rauni ko suka kiya. Saura kuma lokacin da aka kara aikin an dawo da su Afrika saura kuma irin su farar suka zube su cikin teku suka kallaka su. Kinan kayan aiki aka dauke mu. Na biyu kasashen mu kayan aiki ne. Saboda arzikin mu mu ba mu isa ba. Na farko dokokin su zamu yi aiki da su. Kaga kinan kayan aikin su. Arzikin namu nasu ne sun zo su yadda suke so da shi. Kina mu matsayin muke mu kayan aikin Bature ne.
Su suke sayarwa da kansu.
Yawwa su suke buga kuɗin kuma su suke ɗebo shi kuma su suke sayar da shi su suke ba mu abin da suka ga dama. To me suka dauke ka kenan kayan aiki. To cikin ɗan Afrika akwai masu wannan tunani fikratu ta'bid. Ka fahimta wanda shi ya dauki ɗan Afrika bawansa. To shi kuma kayan abautar da kai. Ana iya bautar da kai da mulki. Shi yasa sarakai na Afrika na da sun bautar da al'ummominsu. Mun ji wannan masu ilimin addini an gane ko addini na musulunci ko wani addini wanda suka iske na Afrika na maguzanci sun bautar da al'ummominsu. Masu kuɗi na Afrika na da sun bautar da al'ummominsu. Masu jama'a mai yawa sun bautar da al'ummominsu kuma sun bautar da waɗansu al'ummomi domin suna mamaye wasu ƙabilu waɗanda ba su da yawa ba su da ƙarfi su maida su bayi tilas kamar yadda Fir'auna ya bautar da Bani Isra'ila. Ana fahimta ta? Wasu sun bautar da waɗansu saboda yanki. Ɗan yanki kaza bawan ɗan yanki kaza ne. Wasu sun bautar da saboda yare mai jin yare kaza bawan mai yare kaza ne. Mai launi kaza bawan mai launi kaza ne. Waɗannan ko da Turawa suka zo sun iske irin wannan bauta ana yin ta a Afrika. Shi yasa mu daina zagin Turawa kan abin da suka yi. A'a kafin ma Bature ya zo ya iske ɗan Afrika ko a ƙasashen Larabawa ko a ƙasashen suka mamunaka wasu daga cikin al'ummominsu sun bautar da su.
Suna da wasu ɗabi'u irin nasu.
Yawwa to kenan sai Bature ya ce to zan taimaka maka ka bautar da al'ummarka don mu yi kashe a raba. Ni in ɗibi abin da nake so kai kuma in baka da kai da naka ku ci su kuma sauran su hallaka. Shiyasa mu gaya maka mu gaskiya mu je mu nemi tarihi yadda ɗan Afrika da ƙasashen Larabawa saura suka bautar da saura don mu gaya maka mu gaskiya. Shiyasa Baturen ai da ya zo waɗanda aka bautar ɗin su ne suka yi ƙoƙari su ma suka taimaka mishi don su fitar da kansu daga cikin ƙangin sauran al'ummomi. Wannan ka'ida ce. Ina fata ana fahimta ta. To sai mu zo zuwa ga waɗanda aka yi amfani da su. Waɗanda za a yi amfani da su, na farko za a yi amfani da abin da ya shafi mulki. Za a yi amfani da abin da ya shafi masu mulki. Masu mulki, Bature ya kwace mulki ne ga sarakai, tunda Afirka babu shugaban ƙasa. A tsari dai na Turai na shugaban ƙasa babu, amma akwai sarakai. To tunda akwai sarakai, ina fata ana fahimta ta. To su sarakan nan sai Bature ya amfani da su. Ma'ana ko ya kwace mulki. Ina fata ana fahimta ta. Ma'ana Bature zai kwace mulki daga wato hannun su sarakai din. An gane ko? Ko kuma su yadda da abin da yake zo da shi. Su tartan masa da manufofinsa dai ya bar su su ma su dan samu. Shi yasa waɗansu sarakai da suka yadda suka bi shi ba a yi yaƙi ba. waɗansu sarakai da suka kibin shi sai aka yi yaki akwai masu kwaɗayin wannan matsayi sai suka faɗi yadda za a yi sai aka zo aka rugusa su har aka yi mulkin mallaka to duk wani mai rike da mulki na gargajiya Bature yana son ya maida shi kayan aikin sa ne saboda akwai matsalolin da shi Bature bai iya maganin su misali yanzu in wata tarzoma ta tashi in ba sarakai akwai ba ai ba za a kwantar da ita ba to kenan sai a bar su a matsayin in bukata ta tashi ta kwantar da manya-manyan tarzomomi da za su tashi to su za su yi amfani da su
kenan shine dalilin da yasa ma aka bar su
yawa shi yasa da kaga Bature yana son mai mulkin gargajiya ko yana son mai mulki na siyasa sun kulla alaka da shi to kenan tunanin nasu na bautar da al'ummominmu ya zo iri daya in ka ga Bature yana kyamar wani shugaban kasa Bature yana kyamar wani abin nan wani basaraki to wannan basarakin bai yadda a bautar da al'ummarsa ba mun gane wannan da kyau saboda shi mulki idan muka duba ai akwai hanyoyin da ake samun sa za mu zo can cikin tarih mu yi bayanin wannan idan ka ga Bature to yanzu bayan masu mulki sai aka zo wajen masu ne sai aka zo wajen masu addini su ma masu addini hanyoyi ne masu ilimin addini hanyoyi ne a bautar da al'ummomin su ala tuhuna zai yi amfani da malaman da za su halatta masa abinda Allah ya haramta su haramta mishi abinda Allah ya halatta saboda shi ya cimma manufofin shi an keɓe kuɗi daga majalisar ɗinkin duniya ko daga Amerika ko daga tarayyar Turai waɗanda za a tallata waɗannan manufofin to za a keɓe kuɗin waɗansu daga cikin malamai ba an keɓe na kafafen yaɗa labarai da kafafen drama da wane ne da wane ne sai kuma a keɓe na malaman da za a ba su da sunan mallamta ko jahilai ne za su sa riga da rawani ko kuma malamai ne makwaɗaita
su tallata
wannan manufofi kaga akwai malaman da su ma kayan aikin Bature ne mun ji wannan daga ciki kuma za su yi amfani da ƴaƴan masarautu an gane ko ƴaƴan masarautu waɗanda za su iya tada masarakai da hankali tunda in ka gada na gada akwai matsala kuma kaga ai dole na akwai matsala tunda ina iya yin fituna fito da kai muna ji za a yi amfani da masu kuɗi a gina ka kowa ya san kai ba mai kuɗi bane sai a buɗe bakwata hanya da zaka samu bakwadan miliyoyi cikin dan lokaci kaɗan sai ga mutum ya zama biloniya to waɗannan masu kuɗin abin da yasa aka gina su saboda su zama to wakilai ne masu tallata manufofinsu a cikin ƙasashenmu za su suna da jama'a suna da yanki suna da kaza suna da kaza to sannan za su yi amfani da abin da ake tada fitina da shi don saboda ci gaba da bautar da mu saboda duk lokacin da dan adam yana kulawa ne da kansa matarsa ɗansa ɗan uwansa family ɗin shi ko ba haka ba ƙabilarsa yankinsa ko ba haka nan bane to yanzu duk lokacin da mutum zai samu wani matsayi a cikin al'umma to abinda Bature yake so ya kula da family ɗin shi kadai ko ya bar sauran mutane shi yasa zaka ga wani idan yayi mulki da shi da ƴaƴansa duke da suka mallaka ta fi ta ƙasa gaba ɗaya to Bature yana jin daɗin wannan saboda mai son ne ya kiyaye kansa da kujerarsa ya bar al'ummarsa kayan aikin Bature ne ko kuma wanda zai kula da empathy shi kawai su kaɗai za su ji daɗi kenan kaga dole na su ko saura za su yi jiran lokacin da za su samu nasu
kaga ba za a taɓa haɗa kai ba
madalla ko kuma wanda zai kula hatta da musulmi kake an baka jagoranci in akwai al'ummar da ba musulma ba a ce ka zalunci ba ka ba su nasu haƙi i'dilu huwa aqrabu littaqwa na fata da fahimta ta ko kuma wanda zai kula da ni zai kula da kabilarsa kawai an baka jagorancin kasa sai ka kula da kabilar kanka gina ta sauran kabilun ka kashe su dole na wanda mulkin naka ba zai kai labari ba ko ka kula da masu jin yarenka kawai ina fata ana fahimta ta to kenan kula da maslahal khassa yana daga cikin abin da ya kawo mu a cikin halin da muke ciki saboda kowa yana tunanin ta kansa dai zai yi shi ko idan ana cikin al'umma dole na ayi tunanin yadda kowa zai ci gaba yadda ni kadai zan ci gaba to kaga wannan tunanin na maslahal khassa da fikratul ta'bid shine daga cikin abin da ya ba mulkin mallaka dama yayi amfani da waɗansu mutane don saboda su cimma burinsu a cikin kasashen mun ji wannan ko ko a baka jagoranci sai ka kula da yankin ka kawai wani da ya hawo mulki zai gina yankin sai ya gina yankin sai ya masa komai ya masa hanyoyi ya komi sauran yankuna sai ka kama ba cikin kasa suke ba ya za a yi mulki ya dori kaga wannan kana taimaka ma bature ne ko ka sani ko baka sani ba in ma kana mu'amala da shi da gangan kake yi in kuma a jahilci kake yi to kuma zaka gane kurinka tunda bature zai taimaka ma waɗancan din waɗanda ba ƴan yankin ka ba ko ba ƴan kabilar ka ba ko waɗanda ba addinin ku dai ba su ma ƴan kasar ne suna da haƙi baka ba su ba ko waɗanda ba yaren ku ɗaya ba su ba su kuma mulki suke su idan su suka kai ga mulkin kuma sai ya dawo waɗanda da suka rasa kuma ya taimaka musu kenan kaga har yanzu wuri guda ake noman goji to kullun wannan rashin tunanin shine yake kai mu cikin irin halin da muke ciki saboda su ƴan mulkin mallaka suna amfani da waɗansu daga cikin mu don su cimma burinsu daga ciki in ana son a bautar da kai ka fahimce ni bayan mulki bayan kuɗi shine za a baka aure yanzu kaga idan ana son a bautar da ku sai a nemi manya-manyan masana a cikinku masana na boko masana na ilimin addini kana fahimta ta ko ko manya-manyan masu kuɗi ko manya-manyan masu mulki sai a ba su aure ma'ana wannan auren da kaga an yi su matsayin sacrifice ne kaga kamar Yahudawa ne ba a yadda ba Yahuda ba ta aure wanda ba Yahudi ba amma yana yiwa ta aure wanda ba Yahudi ba saboda tadhiya sacrifice ina fata ana fahimta ta kamar wato sacrifice ce aka yi yanzu kaga shugaban kasar Senegal Leopard Sédar Senghor kaga son auren masa da Batura saboda yana daga cikin mutanen da suka fi kowa jin Faransanci a duniya kuma yanzu shugaban kasa a Senegal kuma yana aure da Batura ta Faransa balma suna cewa asalin kasar Faransa gwamnatin masaro ta Faransa ce wanda ko cikin Faransa suna da asali me yasa suka yi wannan domin in Senghor ya aure a Senegal ba sa samun saitara akan shi irin yadda suke so amma in sun rike na saban magana ta kare Abdullahi Wad shugaban kasar Senegal shi ma yana aure da Batura kaga har yanzu kenan mulkin mallaka zai yi sai ci gaba yanzu ba shugaban kasar Guinea Conakry na yanzu mata shi Batura kaga har yanzu suna kula da shi sun san me yake faruwa tunda in ya kwana a gida ko bai kwana a gida ba sun sani kuma ƴaƴan shugaban kasa ba a cewa ba su da mi ba su da takardar zaman kasa su ƴan kasa ne kenan gobe Baturin zai iya jagoranta ina fata ana fahimta ta to kai wannan hanyoyi ne bututun da al'umma ko a samu manya-manyan masu kuɗi dalili kuma ba a son babban mutum na wata al'umma ya aura cikin al'ummarsa sai ya zama to kenan ba a yi masa tasiri amma idan aka tura ƴaƴansu duk suka aure masu kuɗi suka aure masu babban muƙami suka aure masu mulki suka duk manyan suka tattare kenan ma'ana sun bautar da al'umma a fakaice
da ko me yake faruwa suna da
lafiya kuma gidajen da za a fiddo manya a tunanin su ƴaƴan su ne wannan shine hanyoyin da ake bi don abota da al'umma ina fata ana fahimta ta to bayan wannan kuma za a yi amfani da jami'an tsaro duk wani jami'in tsaro mai karfin fada a ji za a yi kokari ya zama to wakili ne na su turawan ba wakili ne na al'ummarsa ba shi yasa duk lokaci daga cikin abin da ke ba kasashen larabawa wahala da kasashen afirka su ne wakilan turawa cikin jami'an tsaro duk lokacin da aka kama hanyar da kasa za ta ci gaba sai a yi amfani da su su yi juyin mulki ko su tada bore aini ayi abin da ake cewa tawaye ta da kasa sai ta koma baya domin kasar da ake juyin mulki kasar da ake yin tawaye ai ba za ci gaba ba sani ko an fahimta ba yawwa sannan kuma koko su tada ta'addanci a cikin kasa ba gaira ba sabar daga cikin waɗanda suke amfani da su su ne masu manyan muƙami a cikin gwamnati kana da babban muƙami a cikin gwamnati sai abinda baka za a taimaka maka a kaza 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 shi yasa kake ganin kullun dan bariki wanda bai yadda ba yayi mu'amala da al'ummarsa shi tunanin shi duk wanda bai yi karatu irin karatun da yayi ba bai jin turanci to waɗannan mutane matsayin dabbobi suke shi yasa kake ganin yau waɗanda suka fi babu matsala a kasashen larabawa da kasashen afirka su ne waɗanda sun kai karatun boko amma su ba su yadda ba su yi mu'amala da al'ummarsu shesa su suke ta gaugawar su biya ma bature bukata saboda ya bar su su ci gaba da jin daɗi amma su su rayu tare da al'ummar su ta so su so al'umma ba sa son wannan su suna ganin baka ma isa ba kamar kasar ta su ce ba ta al'umma ba ce kasar ta bature ce ba ta al'umma bace dukiyar da ake cikin kasar ta yan bokunce su kadai da bature ba ta al'umma bace matsayin jagorantar da kake bature ne kake jagoranta koko al'umma ka kake jagoranta kada duk wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata dan Afrika da kasashen Larabawa su yi tunani ya zaka zan wakilin kafiri bature a cikin al'ummarka daga ciki malam akwai masu zancen addini da mamun kawo su zaka waɗansu wakilan turawa ne a cikin kasashen mu da suna addini kuma balma yanzu hanyoyin da suke bi a sa musu addini addinin da sun ka fahimci kafirci ne amma da sunan musulunci yake yaduwa sai su tallata shi yanzu zaka iske akwai su addinai waɗanda kafirci ne amma saboda in addinin bature yazo ana shakka tunda in an ga bature gaba yazo da addini sai malamai ce kafirci to amma sai a bar waɗansu mutane su zo da wani addini ko ƴan ƙasar ne ko ƴan ba ƙasar bane amma suna addini amma ba mu wannan abin yana warware musulunci sai ka iske an yi musu babban biro a London an yi musu babban biro a Washington an yi musu babban biro abin nan a ko in ce office ka wanda bai san biro ba abin nan a Paris daga can ake zuwa musu kuɗi suna shigowa kasashenmu inda akwai musulunci ingantacce sai su gina masallatai wani lokaci su gina makarantu amma alhali hakikatan in kai bincike sai ka gane kafirci ne ake tallatawa hanyoyi ne alert waɗanda ake amfani da su kayan aiki don saboda cimma burinsu a cikin kasashenmu an gane wannan to sannan kuma daga ciki
ko ta hanyar taimako
shi taimako ai da zaran yanzu misali mai kuɗi ai za a yi ba da taimako ai wanda ya zo da addini ya gina maka makaranta ko masallaci ai ta hanyar taimako ne ya zo maka ina fata ana fahimta ta ko gwamnatocin da za a ba waɗansu kuɗaɗe a ce su yi wani abu ai ta fuskar mi ta fuskar taimako suka zo to kenan idan muka duba akwai wakilan su a cikin al'ummomin waɗanda su suke taimakawa don saboda a ci gaba da bautar da al'ummominmu.
Na'am.
Kaga yanzu misali idan muka dubi marubuta, musamman waɗanda suka yi karatun boko, akwai marubutan da suna taimakama su Turawa su ci gaba da yi mana mulkin mallaka. Musamman waɗanda suka yi karatu na farko a cikin ƙasashen Turawa. An gane ko? Kaga zaka iske rubuce-rubucen da suka yi duka mafi yawancinsu na ɓata Afrika ne. Na nuna Afrika ba ƙasa ce ta ci gaba ba na nuna ƙoƙarin bayyana kurakuran waɗansu daga cikin 'yan Afrika kaga yanzu misali su nuna akwai wanda ai suka bautar da mutane a Afrika na'am haka nan ne to amma kuma su me yasa suka yi wannan don su faɗi gaskiya ko don su bar su nuna kamar su nuna abin da bature yayi
su nuna kaskancin Afrika
madalla a'a kamar kuma su taimaka ma bature cewa abin da yayi daidai ne tunda kamar ya zo ne ya enter da 'yan Afrika daga waɗanda suka bautar da su a cikin kasashen su
da yanzu malam akwai a cikin mutane ma kana tattaunawa da su sai ka ji suna cewa wai ta yaya za a rayu babu tura shi gani yake ba zai yiwu a rayu ba basu
kamar ba za a dalili saboda sabon da yayi da bature bature dama ya bashi kasan in kana son ka bautar da mutum sai ka bashi ababen da bai iya rubuwa da su bature ya koya masa yarensa bature ya kawo mishi wutar lantarki bature ya kawo mishi irin abinci na turai bature ya raba shi da abincin shi wanda yake ci bature ya raba shi da sauran ababen da ci da maganin da shi yake sha nashi wanda bai tsaya ya kula da shi ba ya gyara shi ka fahimta kenan ko dole na yi tunanin shi bai iya rayuwa babu bature ina fata ana fahimta ta amma yanzu idan ya duba ai al'ummar da suka tashi suka yi karatu suka yi bincike ai sun wadatu da bature cana ai ta wadatu da turawa ko ba haka nan bane ma'ana yanzu tana iya ababe da dama to me yasa me ya bambancin mu da turawan bada da cana din su sun tashi ne sun yi karatu sun yi aiki kai kuma baka son kai aiki dan dama wannan shine daga cikin manyan matsalolin ƴan Afrika
aiki da kishi da sanin ciwon
kai yawa da sanin ciwon kai da kuma son jama'a yadda za a yi jama'a ta ci gaba ba kai kadai ba ina fata ana fahimta ta to kaga Afrika ba za ta ci gaba ba dole sai in muna son abinda muka karanta mu yi aiki da shi shi kuma dan Afrika babban abinda bai kauna shine yayi aiki ya aikata abinda ya karanta kaga yanzu misali dan Afrika babban abinda ke so in yayi karatu a kai shi cikin office a bashi AC shi kenan koda aikin nashi ba na office bane zalla to ya fi son shi da ya zauna a office ya samu kuɗi ya yi yadda yake so shi kenan al'umma ta koma baya
malam malam tunda malam zaka samu wannan doctor ko engineer ne akan kaza ka samu injiniyoyi amma motar dan abu kadan ta same ta fa ba zai iya gyara
ta banda wannan malam yanzu a je gyara mota ba shi ya karanta ba yanzu zaka ce mutumin da ya karanta noma doctor ne a noma amma bai iya shuka ba
la hawla wala
quwwata shi gyara mota tai ba yana iya cewa ba wannan ba abin da ya karanta ba kenan kafin ce to shi wanda ya karanta noma kuma je cikin office ya zauna ya shekara 40 yana aiki bai iya shuka ba har yayi retire ko retired har ya mutu to idan an kashe kuma kaga dole na ɗan Africa in muna son mu ci nasara sai mun shiga saman Tehran mun yi aiki domin lokacin da ka shiga saman Tehran ka yi aiki lokacin da zaka samu experience shi yasa zaka ga Bature da ɗan Africa Bature zai iya zuwa shine na ƙarshe a ajin su ɗan Africa shine na farko amma bayan shekara 10 Baturen ya wuce ɗan Africa dalili shi ɗan Africa in ya dawo za a kashi ne a bashi office ko a kai shi ƙauye dama da an kayo karatu an ga kana da ƙarfi a Africa ya za a tura ka ƙauye ko inda baka yi amfanin komai haka mutu su ko wadanga saboda ba su da experience ba su da karatu san su kai su tattare wurin saboda kansu da ƴaƴansu shi yasa kaga wai ake so ko Africa ta ci gaba da irin wannan ina fata an fahimce ni sannan shi kuma Bature bayan ya zo na ƙarshe a aji amma zai je a ƙasar su ya fara aiki sai ya je ko da aka shekara 10 ya samu experience mai yawa ya samu experience kaga shikenan sai ka iske zan babban billionaire zan babban ma'aikaci da kamfani na dan Africa kuma yana nan an kawo shi yalla ma an tura shi ƙauye ga ilimin shi ya je a banza ko ya zauna yi mutum na wani aiki kiran wannan ba zai taba sawar ba ba zai taba sawar kasashen mu na Africa su ci gaba ba eh malam a gurguje
na'am
saboda akwai waɗansu abubuwa da ya kamata mu faɗa shine cewa akwai ababen da Bature ya fahimta suna ba mu wahala su ne yake amfani da su kafin mu je zuwa ga nukta wato ta ƙarshe ta khataruhu an gane ko shine cewa idan muka duba
na'am
akwai abin da ake cewa reglement de compte da faransanci wato abubuwa guda hudu waɗanda har yanzu da su turawa suke amfani wajen ci gaba da mallakar mu
abubuwa
guda hudu na farko shine ko da turawa suka zo sun iske akwai yaƙe-yaƙe tsakanin masarautu to wannan yaƙe-yaƙen tsakanin masarautu har yanzu yana da tasiri saboda galibin masarautu suna bin ni suna bin kabilu ne kenan sai su yi kokari su tado tarihin yaƙe-yaƙen masarautu bayan su sun hana masarautu su yi aiki tun da sun ce zancen ƙasa ake yi to amma sai su yi amfani da wannan dama su tayar da tawaye ko kuma su tayar da rikici a cikin ƙasa ya kamata mu falka abu na biyu suna amfani da rikicin kabilu muna iya ajina masarautu saboda wani lokacin ba matsala bace tsakanin masarauta da masarauta amma matsala ce tsakanin kabila da kabila to wannan kuma suna amfani da shi har yanzu gashi an ce an hada kasa amma suna taimaka ma wata kabila ta zalunci wata kabila ko su taimaka ma wata masarauta ta zalunci wata masarauta a cikin tsarin na gwamnati kaga kenan har yanzu sun yi amfani domin duk wanda aka bashi dama cikin tsarin gwamnati ya zalunci wani to har yanzu kenan an kuma wancan tsohon tsari ana fahimta ta yawa na uku kuma suna amfani da rikicin da ke tsakankanin ɗiyan masarautu tunda wajunansu ma aishu ba suna da matsala wasu sun yi yaƙi ma da juna bayan neman juna suka yi ta fuskar sihiri ko ta fuskar a sama wani guba to yanzu kaga mafi yawanci sun yi amfani da wannan dama zaka iske yanzu ɗiyan masarautun su da kansu suna kai munanan rahotanni game da sauran ƴan uwansu da ke mulki sai ka iske yanzu duk ministry in ka je a Africa galibi ko kasashen Larabawa za ka iske akwai dossier file na wata masarauta ka fahimta duka ƴan masarautar sun je sun kai wane yayi kaza wane yayi kaza wane yayi kaza wane yayi kaza to kaga wannan za a yi amfani da wannan dama saboda a wulakantar da kowannen masarautar kowannen yankin shi kuma abin da yake tunani a ya kawo wannan ne saboda a gusar da wancan shi a bashi wancan matsayin shi bai gane ba kansu na ya ruguza gaba daya an fahimce ni to kaga waɗannan ababen matukar muna son mu ci nasara dole wannan rikici kada a yi amfani da wata masarauta wancan yaƙe-yaƙen da aka yi yanzu an dawo zancen gwamnati kinan ba zancen wata masarauta ta zalunci wata masarauta ba zancen ɗan wata masarauta ya yi ƙoƙarin ya kai labarin wata masarautar su ko wani abu saboda ya ruguza gidansu ina fata ana fahimta ta sannan kuma ba zancen wata ƙabila ta yi kaza zancen ƙasa ake yi kinan yanzu za a haɗu ne a yi ma wato ƙasa aiki to sannan abu na ƙarshe wanda yake ba mu hala har yanzu shine ka san wannan bautarwa da aka yi da zaluntar mutane da aka yi to yanzu Bature da yazo sai ya nuna ma talakawa ni zan ƴantar da ku daga waɗanda suka yi suka bautar da ku shine sarakanku da malamanku da masu kuɗinku to yanzu ƴaƴan talakawa sun je cikin tsarin gwamnati sun samu matsayi
na'am
to dama Bature yana son ya dana ma sarakai tarko
tarko na
shine cewa da suka kai ƴaƴan su boko tunda shi ya yake su ya rage musu fadin mulkin su to sai suka kai ƴaƴan su boko sai ƴaƴan bayi suka bayar a farko sai suka ga ƴaƴan bayi sun fara zama manyan sun fara samun manyan makamai sai suka ga ma waɗannan ƴaƴan bayin har sun fi son ma a ce ƴaƴan su ne wani lokaci kuma ƴaƴan bayin sun fara cire wani sarki su dora wani sarki kinan kaga abin ya zama barazana sai suka dauke ƴaƴan su suka saka sai Bature ci to madalla da ba abin da yake so kenan kenan ƴaƴan su yanzu waɗanda suka waye kenan su ne za su karban masarautun waɗanda suka iya faran turanci kafince ni yaren shi to ba mu ce a'a dan mutun yana dan masarauta ba in ya iya turanci kada a zabe shi a'a shin yana son al'ummar sa kuma zai yi kishin ta shi ne abin da ake bukata tunda ko yayi bokon ko bai bokon ba in bai kishin al'ummar sa to ai ba ai kun bace nan an fahimce ni to sai suka yi kokari suka saka ƴaƴan su to kenan yanzu wannan reglement da ya kwanto wanda akwai tsakanin ƴaƴan talakawa da ɗiyan masarautu su yanzu ƴaƴan talakawa abin da suke so su wulakantar da masarautun su tunda Bature ya ba su mulki su kuma yanzu masarautu suna kokarin su sa ƴaƴan su boko su je su kai wannan wurin don saboda su tare wulakancin da ake yi musu kaga kenan har yanzu waɗannan abubuwan suna nan
kuma mamalan su ƴaƴan masarautun sai su yadda ake dasawa waɗanda suke shugaban mu a bangaren siyasa ake du marasa kyau da su zo su ci gaba da tsatsi arziki suna mai da shi iya isu isu to haka su ma ƴaƴan masarautun ai irin wannan fikirar ce za a ba su sannan su zo su karɓi masarautar maimakon sarki uban al'umma wanda aka sani a da kafin a su zo su yi mulkin mallaka masarauta ita ce komai to yanzu idan ƴaƴan da suka je suka yi boko ba bokon mai wani matsala abubuwan da za a dasa musu aƙida za su zo su yi abin ne a bisa ba tsari na asalin sarautar wato cewa a yi wa al'umma aiki ba ko a damu da al'umma a'a tsari ne na ita wannan masarautar wato shi wannan sarkin zai koma kamar dai irin mulki wancan na siyasa
wanda baka fahimce ni ba tsarin siyasa ne zai yi sannan kuma inda wata matsalar take kamar zai yi kokari ne shi ya tallata gidansu da sunan kasa yanzu dan masarauta idan ya zo a mulki maimakon ya yi tunanin al'umma gaba daya to wancan tsohon tunanin tunda da masarauta ce to masarauta kuma ta gari yankinta yanzu kuma kasa ce to ita ko kasa ta fadada to lokacin da kai kana da alaka da masarauta ka samu jagorancin kasa sai ka yi kokarin ka danne wasu masarautun ka wulakantar da su dan ka daga darajar gidanku kaga wannan shi ma zai kawo reglement din kwarai ina fata ana fahimta ta shi yasa dole waɗanda abubuwa a tarihance suna nan kuma boye su ne ake yi kenan dole ya kamata al'umma ta yi tanabbuh wannan rikicin da akwai tsakanin kabilu da masarautu da ɗiyan masarautu da kuma masarautu wa junan su da kuma su ɗiyan talakawan a ajiye shi saboda Baturin da shi ya amfani a da har yanzu yake ruguza kasashen kuma yana tsace arzikin mu na fata an fahimci to nukta ta ƙarshe sai khataruhu hadari dama kaga khatar malam Bahaushe ya ce hadari dama kha'un din ina fata an fahimci ni ita ce yace ha hadari kuma tsa da yake tsa da cikin larabci babu tsa sai to shi kuma larabci yace ta sai ce to hatsari an gane ko duk da yake akwai Bahaushe ne yace hadari akwai hadari cikin al'amarin kaga shi ta'un din mai da hadari ya mai da ta da tunda laraba suna da ta to shi balarabi yana tafkhimin ta da yana cikin huruful isti'la khata shi ko Bahaushe bai da huruful isti'la sai ce hadari amma wasu suka ce hatsari sai sun ka ce tsa ake cewa to ya ake rubuta tsa wannan sai an koma malaman zauri sun ka ce kai ta'un da musali kenan kai mai digo guda uku ya koma tsa wanda tsarin malam Bahaushe ke ala ayati hal hatsarin da ke cikin mulkin mallaka shine akwai ababe guda shida waɗanda duk al'umma in ana son ta ci gaba duk ƙasa in ana son ta ci gaba duk masarauta in ana son ta ci gaba sai ta kiyaye waɗannan abubuwa guda shida shine malaman usulul fiqh suke kira da malaman ilmul maqasid ash-shar'iyya wato al maqasid as-sitta maqasid sune manufofi jam'i ne maqsad daga qasad ne ya rufa ci abu manufofi guda shida sannan kuma malamai wasu suna kiran su ad-daruriyatu sitt larurori ne guda shida domin al'umma ba ta iya rayuwa sai da abubuwan guda shida rayuwarta ta inganta kenan sai kuma al-jawahiru sitt ababe gwalagwalai shine jawahir jami'in jawhar ko sanadari sanadari guda shida wadanda indai ana son al'umma ta tabbata ta rayu ta ci gaba sai an kula da ababen guda wato shida kenan to bature da ya fahimci to in an ce kiran ba za ka ci gaba ba sai da abubuwa guda shida to shi wanda bai son ka ci gaba me zai yi
zai halaka
eh
zai kai ya ta kawo musu matsala
yawa ko dukan su gaba ɗaya ya kokari ya ga ya cire su ya wargazar da su ko ya tafiyar da su ko kuma ya sa suna tangal-tangal a cikin al'umma ko ya samu waɗansu daga cikin su waɗanda ya iya samu to waɗannan ababen guda shida nan ne hadarin mulkin mallaka ya aji ya yi kaka gida ya yi dandazo ya yi dabdare an gane ko wato ma'ana nan ya aji kayansa nan ya yi sansani waɗannan ababen guda shida tun da ya fahimci in dai aka same su al'umma za ta ci gaba to ba zai taɓa yadda ku su tabbata ba na farko shine hifzuddin duk al'ummar da ake son ta ci gaba sai an kiyaye addini kaga mun da ma aka zo sai aka ce muna Niger etan fi like kasa ce da ba ruwanta da zancan addini Allah diniya
kenan kowa ya zo ya abin da ya gara
madalla to idan aka cire mun da zancan addini sai kuma sai a kawo nashi addini idan aka kawo nashi addinin kuma sai zaman to an fi ba addinin shi muhimmanci da yanci bisa ga namu mu namun dan shina da yawa ne ba yadda za a yi da shi ake hakuri
amma nashi sai ga
amma nashi an fi ba shi muhimmanci kenan kaga ashe zancin cewa ba a kula da addini kaga wannan ba gaskiya bane to sannan kuma za a nuna muku ba addinin ku muhimmanci shine yasa ba za ku ci gaba ba
hanyoyin yaka addinin
ka fahimta to kenan in ba a kiyaye addini ba kuma za a yi kokari a sa ƴan wadansu addinin a basu makabai su je su kai wadansu ƴan addinin hari saboda kasar rikicin addini ya tashi kaga shi suka yi amfani da shi Sudan tsakanin kristoci da abin nan shi suke amfani da shi Najeriya tsakanin kudancin Najeriya da arewacin Najeriya su suke amfani da shi a ko ina saboda su tayar da rikici kaga in shekara 2000 za a yi ana irin wannan rikicin ai kasar ba za ta ci gaba ba
rikicin addini ma'ana aqida baya karewa
madalla to amma kuma ai idan da za mu zauna kasar Faransa akwai addinai daban-daban to ya akai aka ba kowa nashi haƙƙi aka zauna lafiya me yasa ba su yaki ba
shine saboda
ai su za abi ne a ba kowa haƙƙi to a ba lokacin da zan baka makami in ce ka je ka kashe dan wancan addinin ba tare da wani laifi ba kaga ai dole matsala ta samu ba sani ko mun fahimta ba to wannan kenan ba za su taba yadda ba kaga yanzu misali suna amfani da addini a zo a zagi alqur'ani a kasar musulmi ai mummunan hoto ko abin nan zare na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga suna taimakawa wannan har suna cewa yanci ne na fadar abin da kace sun yancin fada a shi ko yanci ne na yan jarida ko yanci na kana to kaga wannan ba za su taba yarda ba dole na sai mun maida hankalin mu zuwa ga addinin mu sannan duk abin da zai sawa a nuna addini ba wani abu bane shirme ne aqidar musulunci hayaniya ta yi mata yawa kaza 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 in muna son mu ci gaba mu tsaya mu rike addinin mu kan dam
kwarai wannan shi ne babban hasali
an fahimce ni to kaga aljawahirus sitti kenan na farko hifzuddin shi yasa kullu suke kokarin a maida addini baya a maida malamai baya a maida karatun addini baya a maida aqida baya a maida zancan Allah baya to ai an ka maida zancan Allah baya a sana nawa gaba nashi mun fahimci wannan da kyau abu na biyu musulunci yace hifzun nafs a kiyaye rayuka kiyaye rayuwa abu ne wanda yake matsayin mi wanda yake shina daga cikin wato babban abin da gwamnatoci na duniya kamata su kula da shi to yanzu da suka gane cewa idan aka bar rayukan mutane suka salwanta rashin tsaro ya yadu kasa za ta ci gaba to yanzu misali ana yaki a America ana kashe ƴan America ba ai a turai kungiyar tarayyar turai ana kashe ƴan turai to me yasa ana kashe mutane a China a Pakistan ma to me yasa ta'addanci yake tsakanin kasashen Afirka da kasashen Larabawa
kasashen musulmai ba
da kasashen musulmai a Afirka ma ba wai sai kasashen musulmai ba yanzu Congo ai ba kasar musulmai bace amma kuma ai tura sun tada bala'i a cikin ta
ya fi wai tsamari a kasashen
musulmai ala'ayyati hal dai nan muyi magana bi sifa amma me yasa kasashen Afirka ne da kasashen Larabawa kawai babu zaman lafiya kuma nan ne akwai ƴan tawaye saboda idan aka kiyaye rayukan mutane kenan za a samu dan adam za a samu tsaro in an ka samu tsaro za a iya gina kamfuna za a iya yin karatu na addini da na boko za a iya kirkire za a iya ci gaba to amma idan ba a samu wannan ba kaga shi sa kullun saboda yana ɗaya daga cikin kuma abin da ke ba su kudaden shiga masu yawa shine kamfunan makamai
suke
tunda akwai kamfuna na makamai a kasashen su ba sa fatan yaki ya ja da baya shi yasa duk wannan ƙaryata-ƙaryata da suke yi kamfanin suke son soyayya na makamai kenan mulkin mallaka daga cikin hanyoyin da yake bi ya samu kuɗi ɗan mulkin mallaka waɗanda su ne su kasashen turai ne yanzu suna samun makudan kuɗaɗe a lokacin da za a yi yaƙi su sayar ma ƴan tawaye da makamai ko su ba su bashi kafin su tun kuɗi gwamnati su biya su da kuɗin ƙasa su sayar ma gwamnati ita ko tana son ta kare kanta ina fata ana fahimta ta ko kuma a'a su tayar da yakin a yaki gwamnati su ba ku bashin makamai kamar da suka yi a Libya kaga na tota zo aka yaki Gaddafi aka ba Larabawa bashin makamai duk makaman da za a kashe ƴan Libya da su NATO biyan ta za a yi kuma da kuɗin wa da kuɗin ƴan Libya a doki kuɗin ka a kashe al'ummarka kaga yanzu abin da suke amfani da shi kenan kenan matukar babu kiyaye rayukan mutane gwamnati ba za ta zauna ba kenan kuma me yasa su kasashen su ake kiyaye haƙoƙin mutane me yasa rayukan mutanen su in an kashe musu mutum ɗaya duk duniya sai ta jiya mu ko sai a zo a ƙauyuka ana yanka mutane ana kashe su duniya tana shiru saboda wasa da hankalin wato ran dan adam shi zai kai ga ku wuce irin gwamnati ta kasa samun sukuni ta kasa samun cigaba kenan dole su yi tsaye addinai rikicin addini da kuma addinan mu a ruguza su abinda suke so su kai gare shi kenan babu na biyu su yi kokari duk yadda za a yi rayukan mutane musamman kasashen Afrika da Larabawa an gane ko su yi ta komawa bayi su yi ta koma bayi ai ta kisan mutane saboda ba sa son mu yi yawa dan inda yana yawa su hallaka mu gaba daya su zo su zauna anan da abin da suke bukata kenan mun fahimci wannan da kyau sai abu na gaba a gurguje akwai hifz almal a kiyaye dukiya na fata na fahimta ta dukiya abu ce mai daraja to amma me yasa yanzu dukiyar arzikin dake cikin karkai abinda ake sarrafawa a samu arziki domin akwai bambanci tsakanin kuɗi da arziki yanzu takardar kuɗi ai takarda ce ba arziki bane amma zinari ai kuɗi ne yanzu ina iya bada zinari a bani kuɗi na'am ko kana bane ina iya bada abinci a bani kuɗi kenan to yanzu idan babban abin da ƴan mulkin mallaka suke son su cimma shine ya zamanto ta fuskar dukiya sun mallake dukiyar duniya shi yasa in ka duba yanzu da uranium da mai da zinari da wane ne kasashen Afrika ake samun su da kasashen mi da kasashen Larabawa galibi sai can ba a rasa waɗansu kasashe to amma wa yake buga kuɗi na sayan waɗannan kayan su suke buga kuɗin kaga za su zo su ɗibi arzikin amma su buga takardun da su suka tilasta mu da mu yarda da su su ba mu su ɗauki arzikin kenan sai da manto yanzu tare ya toye ba ta da wasu arziki mai yawa karkashin ma'adanai America ba ta da arziki mai yawa karkashin na ma'adanai galibi mai ne gare su a cikin yankin Gulf na Mexico can ne suke da mai amma ba wani arziki gare su mai yawa ba to amma me yasa duk arzikin na duniya yake can saboda suke buga takaddu balma ita America a takaddunta ma da su ne ake kasuwancin duniya kaga duk wanda zai canza dola sai ta yi kasuwanci da shi ta ci riba ta ci riba ta buga kuɗin kuma ta ci riba kan kuɗin da ake mu'amala da su a duniya wanda shine yana daga cikin manyan dalilan yakin Ukraine yanzu da America saboda ta karya kasancewar dola ya zamanto umla alamiya muna fahimta kenan to kenan yanzu an ce a kiyaye dukiya su musu yadda a kiyaye dukiya ba kaga na farko su za su buga takardu kaga su kamar arziki kenan suna addada madda sannan su za su daga daraja kuɗi nasu su maida na wani ƙasa saboda su kwashi arziki da sauki ina fata ana fahimta ta sannan su za su faɗin dukiya kaza kai ke da kaya amma su za su samu ka price mu ke da uranium mu ke da mai mu ke da kaza amma su za su samu na price bayan sun samu na price kuma su za su buga mu da kuɗaɗe bayan sun buga mu da kuɗaɗe kuma su za su ba mu kuma bayan sun ba mu kuma kuɗin su duk duniya ana yin aiki da su amma mu na mu waɗanda sun ka buga mu da bakin yankunan mu za mu yi aiki da su sannan kuma bayan wannan a'a nasu in sun fi namu kima nesa ba kusa ba wannan menene in ba mulkin mallaka ne ya ci gaba ba ga waɗanda suke cewa ba mulkin mallaka ne ake yi ba duka ya kamata yanzu mun to muna da masana muna tunani muna da ilimi muna sanin abin da muke yi to sannan kuma me yasa wanda duke cikin kasashen mu idan zai dauki dukiyar kasa gaba ɗaya in yana so ya dauki ya kai can sun yadda da haka kuma suna yaki da cin hanci da rashawa amma ba ture ba a dai dauko fitika ba ba ta hanyar da suka sani ba ya kawo ko a batura ka aura baka da izinin ka turo ma mahaifiyarka kuɗi ko mahaifinka ko al'ummarka account din kuɗi ne sai in ta yarda ka dauko dala 100 ko dala 150 ka turo kaka yanzu ma nake jori babban dan siyasa na Faransa yake cewa masu turo kuɗi ta Western Union daga Turai za su yanke wannan za su datse saboda mi saboda kenan za a taimaka ma ƴan Afrika alhali ko shi ya manta kamfanin da akwai na Faransa a Afrika bai zance a kulle su ba kamar yadda masana suke cewa kamar abin ga bai ce duk kamfunan da akwai na Faransa ba a Afrika da kasashen Laraba a kulle su mana sai a daina turo kudaden yau shi kai da kokan makudan biliyoyi kake tunanin mutum guda wanda ya turo dala 100 ko wani abu kaga ashe mugunta ta yi yawa to ashe sun tabbatar da in dai ana zalunci ta fuskar dukiya ba za a ce sarwace sa su kudi yadda ne su a sai da makami a kashe dan adam ba wani abu ne ayi maganin da zai kashe dan adam ba wani abu ne ayi maganin da zai warkar da wata cuta ya haifar da waɗanda suka fita matsala saboda kullun a rinka samun makudan biliyoyi wannan duk ya halatta saboda a samu dukiya wanda idan ka duba su suna iya kashe wani su kashe wata al'umma don su rayar da tasu al'umma abinda mu ba ma iya yi kenan idan muka duba abin nan a lokacin akwai wani yaki da ake ce ma guerre de l'opium guerre yaki da faransanci de l'opium na cocaine cocaine ka gane ko yakin cocaine ai kaga da mutum cin abu yakin cocaine ba ko ba haka nan bane a alif da 839 zuwa alif da 856 kenan 2800 36 à 1856 de 1839 à 1856 kenan daga alif da 839 da tara zuwa alif da 856 da 39 zuwa da 56 de 1839 à 1856 kasar ingila ta yi yaki da kasar china tunda ingila ta yi ma cana mulkin mallaka to menene zancen ya kawo yakin kokin tsakanin gwamnati da gwamnati wato cikin tarihi akarmakallah sai ingila tana sayar da wata wannan kokin wannan abin wanda ake sha kamar taba wanda kamar wiwi wanda take sa wannan adam ya haukaci tunda duk mai yawan shanta karshe ma haukaci zai zama masali ko da fahimta ta ba to kuma ita ingila take da wannan kamfani kuma take sayarwa a China jagoran su na wannan lokaci sai tsayaye tunani ya ake yi mutane suna ta ƴan China suna ta haukacewa haka da aka yi bincike sai aka gano wannan kokin ko mu ce wannan tabar da ingila take yi take hada da kokin ta kawo shine sanadiyar haukacewar ƴan China masu yawa ka fahimta? To yanzu shugaban da ke kishin al'ummarsa zai yarda da wannan? Ba zai yarda da wannan ba. Shikenan sai ya ce to yanzu a daina sai da wannan kwaya. Yasa duk aka tattaro wannan tabar da ta shigo cikin kasar China, yasa aka kona ta. Saboda wannan Ingila ta yi shelar yaki tsakaninta da China. Ta je ta yaki China. Ta mamaye China. Suna wancan lokacin sun fi karfin China. Kana fahimta ta suka kama sarkin bako suka kashe almuhimu da suka yaki suka sakin mamaye kasar kuma suka ƙara ɗebo wannan taba wanda ma tafi waccan din suka ci gaba da sayar da ita a kasar China su ba su sayarwa a kasar su amma suna kasarwa a cikin China ya za a yi a ce mu waɗannan mutanen suna da akhlaq suna da addini ina ɗabi'un suke ina addini suke to su dai kuɗi kawai shi yasa ko mutun ya tasirantu da su to zaka iske shi banda kuɗi ba abin da yake so a rayuwarsa in dai za a kafirce ma Allah a kashe dan adam ai duk banna a dai samu kuɗi yanzu dibi taba ma wannan ba wannan taba wuri ba kadira a majalisar ɗinkin duniya aka tilastar da kamfunan taba sai sun rubuta le taba nuigram ma ala santé tana cutarwa saboda wai ka san kuma sai aka yi haka saboda taba an san tana cutarwa kuma likitoci sun tabbatar da haka to wai dan kakkasha taba ta sa maka cuta ka je kotu ka kai ƙara a'a sai majalisar ɗinkin duniya ta sa su tilasta su faɗi cewa taba tana cutarwa in ka sha to ko mutuwa kai ba diya kuma in ta samu rashin lafiya kai zaka ɗaukar nauyin wannan wai shi yasa aka rubuta wannan
to dan me ba za a hana su
ba za a hana ba saboda kamfunan na masu karfin fada a jini na masu kuɗin su kuma kamfunan suna zuba gwamnatocin su makudan kuɗaɗe kina kaga don haka kuɗi sun fi rayuwar ɗan adam muhimmanci sannan abu na gaba daga cikin abin da mulkin mallaka yake son ya ruguza sai hifzul aql kiyaye hankali a kiyaye hankali duk ƙasar da ta kiyaye hankulan ƴan ƙasar ta kaga su a internet China ta daina aiki da Google ma gaba daya ta hana shi saboda irin matsalolin da yake kawo mata a cikin ƙasar ta sannan ka kiyaye tunanin su ka kiyaye aqidar ƴan ƙasar ka sannan kuma ka kiyaye hankalin su yanzu muka ba da misalin ƙwayoyin da Ingila ta yi sayarwa a kasar China ina fata ana fahimta ta da gangan ku je ku yaci mutane don dai ku ci gaba da sayar da kuma yi da kasa daba tunda inda an ka mai da wurin sayar da kwaya zambi
ba zai ci gaba
ya zan daba to idan yan China sun kawo kace kuma idan kun ce su yi aiki kaga ba zan ci aiki to amma yau da gobe dibi saboda Allah shi yake sawar wanda yake so gaba yau ga China duk tare da wannan bannan da aka yi yau ga shi China ta zan fawa a duniya kuma cikin dan lokaci kadan to shessa suke jin tsoro ba yanzu ba su su China ka gane da su India ba wai su kamar sun samu yancin su ba a yanzu ba suna tsaye kasashen da akai ma mulkin mallaka ma suke son sai sun samu yancin su ba tunda yanzu kaga China tana yin tsayi tana mu'amala da kasashen Laraba tana mu'amala da kasashen Africa musamman ta fagen kasuwanci don me dan saboda yan Africa su horo da kasashen Laraba India ma haka son suka yi kasashen musu ba su girku suka tikan su daga waɗancan azzalumai na zamani ko in ce azzalumai na tarihi tun tarihi to sannan kuma malam akwai hifz al abin nan tunda mun hudi hifzul mal mun hudi sai mu kai ga hifzul wato al nasab daga cikin abin da ake so yan ana son ƙasa ta zauna lafiya ta ci gaba sai an kiyaye dangantaka aure da aure ko ba ka nan bane wa da dan wani ne waccan family ta taba aure ga waccan family to yanzu turawa sun zo duk sun bata wannan yanzu kaga dai tun sun zo har suka halatta aure tsakankanin makusantan juna mutun da ya aure mahaifiyar shi ko kakar shi ko wani abu can da babu wannan to yanzu kuma suka ga wannan bata isa ba har suka zo ita zina ba ruwan ture da dangantaka gidajen zina ba za a rufe su ba saboda su suke zuba ma gwamnati ma kudin kudade to shi suke son kasashen mu karuwa ta je ta rubuta sunanta ita karuwa ce ta ba da sunanta ta je ta dauko namba a wajen gwamnati ta yadda take yi ga abin da za ta rinka biya shikenan ya halatta ta yi ka gani ba a kiyaye nasab ba ina fata na fahimta ta to ba a kiyaye nasab ba kenan babu dangantaka shi yasa suke son kasashen musu zan kasashen zina da luwadi to yanzu suka ce namiji aure namiji mace ta aure mace kaga haka suke so saboda mu din suke son mu rage yawa tunda suna ganin in muka yi yawa arzikin mu ba zai kwaso ba to sai a yada wannan akida kuma in yan luwadi sun kai yawa a cikin kasa duk musulmin da ke rayuwa a wannan yankin bai yi rayuwa dole ya gudu dan kan al'ummar shi ta lalace mutun da aure da mace sai gane ta armi wata mace can ta turai ta armi wata katanya kaddara ƴaƴan shi suna zuwa boko sai su aure waɗansu kuma su can dokar su baka iya hana yaro shi abin da yake so kaga ƙarshe baka yadda al'umma kama takka ta ƴan madigo ƴan ka su zan ƴan luwadi kaga dole ka bar kasar ba sani ko an fahimce ni ba to kaga wannan gida daga cikin abubuwan da in ana son kasa ta ci gaba to su ko sai sun yi tsaye sai sun ruguza wannan shi yasa zancan a ce zina ba ta dace ba zancan luwadi bai dace ba madigo bai dace ba a mutun ya taki kariya ko kariya taki mace bai dace ba su dubu su da wannan ba a ce a wai ba za ka auri abin nan ba robot ba robo ka auri na'ura kawai a yi maka na'ura ko kufe wanda ake ce ma tsana ko ba ka nan bane ana iya yi maka ita kawai ka je tunda matan yanzu suna sa mutun cikin bukin ciki suna tsora maka takardar wuta takardar ruwa magani ga wanda in mutun ya siya su dai ya huta kenan wannan akwai economic ciki fi iqtisadun kabir ina fata ana fahimta ta to kaga dole na su yi tsaye kenan sai abu na karshe sai hifzul ard kiyaye mutunci to kasashen turai an zagi annabawa an yi suka zuwa ga Allah ina fata an fahimci ni to yanzu wanda shine ko abin da suke so su kawo a kasashen mu ya zama to babu wanda ke da kima ba wanda yake da daraja ba wanda yake jin yau fado ta magana a saurare shi kenan kowa abin da ya ga dama shine zai aikatawa to akarbakallahu idan kasashe ba su tabbatar da wannan ababin guda shida ba duk kasar da ba ta tabbatar da wannan ba ai ba zan ce wannan kasa ta ci gaba to kuma shine abin da suke kokarin su kai shi kaga khatarul istimar kenan kuma ce khatarul ihtilal manya abin da yake so ya ruguza guda shida ne in aka kuma tsare wadannan ababin guda shida insha Allah ta'ala ko ce kasa ce zata ci nasara zata ci gaba to malam saboda lokaci yayi mun halin sa dan ya kamata mu dakanta sai sati mai zuwa zamu zo mu yi bayanin wato na ƙarshe tunda shine darasi na ƙarshe da kamata mu gabatar akan wato tarihi na al-istimar bi ijaz mu dan kawo tarihin shi da tatawurkin shi da kamar yadda ya faro har zuwa yau kenan da muke rayuwa insha Allah ta'ala abinda muka faɗa zaman turidi Allah shi ma munada wanda muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to alhamdulillah wa masu kallon mu da sauraron mu mune wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya didda ashirin ya zo karshe gashi da ba dan wai mala ya samu ya karkare ba amma Allah ya da zuwa sati mai zuwa kamar yadda aka saba za a zo a ci gaba a tashi kan nukuda kamar yadda malam ya yi magana kan tarihuhu al-istimar ko al-istidmar kamar yadda wani malamin mai ke fada. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malam da alkhairi ya sa a cikin mizanin hasanat. Sannan kuma muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya bamu wato wannan dama da malam yake ta karantar da mu wa'annan ba don komai ba sai don wato mu tashi mu fadaku mu san inda duniyar ta sa gaba, domin irin wa'annan abubuwan ba za ka samu ba kowai wani lokaci za ka same su ba, amma kana jin kai ma kana jin masajid da maraji wato inda za ka koma ka karanta tarihin abubuwa to sai ka samu wayewa. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko, malam kuma Allah ya saka ta alkhairi.
Amin, amin.
Idan Allah ya kai mu sati ne zuwa malam zai zo ya ci gaba da wannan shirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah muna roƙonka ka kawo mana kwanciyar hankali cikin ƙasashen mu na musulmi.
Amin.
Ya Allah kuma ka kare mu daga duk sharrin masu sharri wanda muke gani da wanda bamu sani ba.
Amin.
Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu, ya taimake addinin mu, ya sa mu cika da imani, ya karba ayyukan mu, ya sa mana ikhlasi a ciki.
Amin.
Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.